halin da muke ciki dai muna nan a fadar gwamnatin jihar Plateau, sannan shi dai a yanzu haka da muke magana da ke bai kiso fadar gwamnatin jihar Plateau ba, inda zai gana da masu ruwa da tsaki. Sai dai a cikin dai waɗanda yanzu haka suke zaune a nan, akwai idan ya zo zai gana da shugabannin al'umma da sarakunan gargajiya da makarraban gwamnati, wato masu ruwa da tsaki kenan, da 'yan ƙungiyoyin farar hula da shugabannin addini da dai sauransu. Sannan kuma kin san da yake abin da zai kawo shi abin da ya shafi zaman lafiya ne, ko kuma tashin hankalin da aka samu ana neman mafita. To daga bai dai iso ba balle mu tabbatar da abin da zai ce.
To Zainab, bisa ga ganinki, kamar yadda kika bayyana din nan, waɗanda shugaba Muhammadu Buhari zai gana da su a zauren nan, da bisa ga abin da kika gani, waɗansu ne daban da waɗanda mataimakin shugaban ƙasa ya gana da su jiya, ko kuma?
To waɗanda shi mataimakin shugaban ƙasa ya gana da su, masu ruwa da tsakin nan dai su ne yau masu sojinsu a nan wurin. Sannan abin da ma al'umma suke na jihar Plateau, wato suke tambaya kenan, sau da dama akan kawo waɗannan ziyarce-ziyarce, sannan kuma abin da suke bukata shi ne ɗaukan ƙwararren matakan da za su samar da zaman lafiya. Kamar yadda kika yi bayani jiya, mataimakin shugaban ƙasa Yemi Osinbajo ya zo nan a jihar Plateau, ya kuma yi taro da masu ruwa da tsaki wanda kullum shi ake kira. Sannan kuma sai shiga idan an yi zama da su bayan kwana biyu, sai abu ya sake rinkaɗewa, abubakin da mutane suke yi kenan. Abin da suke bukata shi ne ƙwararren matakan da za a tabbatar an samu zaman lafiya, shi ne abin da ya fi damun mutane. Sannan kuma wayansu mutanen ba su yi ƙorafin cewa shi mataimakin shugaban ƙasan ya zo amma bai ma ziyarci wuraren da aka samu tashin hankalin ba, kawai sun yi zama ne a fadar gwamnati suka watse.
To akwai kuma jiya, bisa ga layuka da muka buɗe, ra'ayoyi da mutane suka bayyana jiya a shirinmu na yamma dangane da wannan tashin hankali da kuma matakan da ya kamata gwamnati ta ɗauka na shawo kansu, sun yi kira da cewa duk lokacin da za a yi zama nan, musamman sun buƙaci gwamnati ta zauna da matasa waɗanda galibi ake amfani da su wajen kai irin waɗannan hare-hare. A wannan zama da ake yi yau da ganawa da shugaban ƙasa zai da masu ruwa da tsaki nan, kin lura akwai matasa a ciki?
Na lura akwai matasa, amma kuma kamar yadda na gaya miki, matasan nan dai da kullum ake zama da su ne ake zama da su. Abinda mutane ke cewa waɗanda suke tashin hankalin nan yawanci suna karkara ne, amma waɗannan da ake zama da su duka yake suna iyakan ƙoƙari bayanan da suke mana. Amma kuma wani lokaci sai kaga kamar abin bai yi wani tasiri sosai ba, tunda idan shugaba ya zo ba wai yakan je karkara ne samu irin waɗannan matasa ya zanta da su su yi shi bayanin abubuwan da ke damun su ba, sai a kira shugabannin matasa waɗanda kullum su ake amfani su ake zama da su. To amma dai mutane na fatar ganin irin waɗannan zaman tattaunawan zai kawo maslaha.
Bana kina jihar Plateau, bayan ganawar mataimakin shugaban ƙasa da waɗannan masu ruwa da tsaki, ziyarar da ya kawo jiya, bayan matakan da hukumomi suka ɗauka kama daga kafa dokar hana zirga-zirga da aiwura jirage masu sauka angulu da kuma wasu dai matakai da aka ɗauka na tsaro, me kike ji mutane suna cewa dangane da waɗannan matakai, ya ake ganin tasirin matakan nan da ake ganin hukumomi suna cewa an ɗauka ko kuma za a ɗauka?
To abinda bayanin da zai na yi ko kuma abinda na nemi ji daga jama'a game da musamman wannan jami'an tsaro, wato na 'yan sanda da za a kafa a gashi da aka samu tashin hankali aka rasa rayuka da yawa, shi ne mutane na cewa zuwa ganin su ba wai jami'an tsaro su ne za su kawo musu zaman lafiya ba, amma mutane su fahimci cewa ya kamata su zauna lafiya da junansu. In za mu gaba bin wannan rikitarikitan shi ne ana kashe mutane tun ma kafin wannan na kwanan nan da aka samu kisa da yawa har yayi muni, ana kashe dabbobi ana satar dabbobi, amma har yau duka suke jami'an tsaro suna ce suna ƙoƙari, amma takamamme da wuya kiji an ce yau an kama wani daga cikin wanda ya shiga ya ci kan mutane. da wuyar shi da an ce an kama wanda ya yi fashin shani. To sai mutane suna ganin kamar irin waɗannan matakai da gwamnati ke ɗauka na zuwa a zauna a yi taro a tashi yana zama da amfani, amma dai duk da haka dai za a ce yana da amfani kenan tun da dai har ana kiran jama'a.
Bisa ga dukkan alamu dai an fara samun zaman lafiya a waɗannan yankuna da aka yi fama da kashe-kashen nan. Yaya waɗanda suka ji munanan raunuka kawo yanzu menene za a iya cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu da kuma waɗanda suka jikata da waɗannan tashin hankali na baya-bayan nan?
To batun waɗanda suka rasa rayukansu a gaskiya shi yasa duk cikin rahotanni na bai iya faɗin adadin waɗanda aka ce sun mutu ba. Saboda yau za ki ga an ce mutum kaza ne, gobe sai ki ga ko adadin ya ƙaru ko dai dama waɗansu an samu gawarwakinsu daga baya ne, sai ki ga abin yau a ce kaza gobe a ce kaza, shi yasa adadin su kan zama da wuya a tabbatar da cewa mutane kaza ne suka mutu. Amma dai kuma akan ce an kashe mutane da yawa, sannan kuma akwai waɗanda suke kwanciya a asibitoci da dama. Asibitoci kamar na Jude wato babban asibitin gwamnatin tarayya kenan na jami'ar Jos da kenan jihar Filato da asibitin jihar Filato da kuma sauran ƙananan asibitocin da ke ƙananan hukumomi.